sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Babu Yakubu Makere muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Juma'a 9 ga watan Satumba shekarar 2022.
As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me.
Dazin nan kenan da sabon sarkin Ingila Charles na uku ya jawabin sa na farko ga al'ummar Burtaniya. Za a ci karin bayani. Za kuma ku ji abin da masana ke cewa kan kama mawallafin jaridar Desert Herald Malam Tukurmamu da hukumar DSS ta a Najeriya. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makere. Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya gabatar da wani sako mai karfi a wajen liyafar kwamitin shugabannin jam'iyyar Democrat na kasa wanda aka gudanar a wata anguwar jihar Maryland a jiya Alhamis, inda ya bayyana nasarori da gwamnatinsa ta samu tare da cancakar masu biyayya ga tsohon shugaban kasar Donald Trump. Dabarar da mataimakansa ke ganin za ta ba su nasara don jam'iyyar Democrat ta ci gaba da rike karamin rinjaye a majalisa. Ba kowane ɗan Republican bane ɗan maga aƙidar Trump na tsaurin ra'ayi. Ba kowane ɗan Republican bane ya rungumi aƙidar tsaurin ra'ayin Biden yana faɗa yayin da yake magana a kan takin yakin neman zaɓen Trump na Make America Great Again. Na sani saboda na yi aiki tare da su ainihin 'yan Republican, kuma har yanzu akwai wasu kaɗan daga cikinsu. Amma masu mummunan aƙidar tsaurin ra'ayi ta maga na Republican sun zaɓi koma baya cike da fushi da tashin hankali da kiyayya da rarrabuwan kawuna, kuma irin salon ɗabi'unsu kenan. Biden ya ce 'yan Democrat da masu zaman kansu da 'yan Republican na ainihi za su iya zaɓar wata hanya ta daban zuwa kyakkyawar makoma da haɗin kai da bege da kuma kyakkyawan fata. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na wuni cewa shi da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wata ziyarar bazata da suka kai a jiya Alhamis a birnin Kyiv sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da ayyana Rasha a matsayin kasar 'yan ta'adda. Dole ne hakikanin shari'a ya dace da ainihin batu na zahiri a koda yaushe, kuma gaskiya ne cewa Rasha ta zama babban tushen ta'addanci a duniya, in ji Zelensky. Dole ne duniya ta samu alama da babu tantama cewa ba za a gafarta wa ta'addancin Rasha ba. Haka zalika a cikin jawabinsa na wuni, Zelensky ya ce fiye da murabba'in kilomita 1000 na yankunan mu an 'yantar da su tun daga ranar 1 ga watan Satumba. Shugaban ya ce ina godiya ga dukkan wanda ya bada gudunmuwa ga wannan nasara. Ina godiya ga sojoji da jami'an leƙen asiri da kuma masu ayyuka na musamman da suka cire tutar Ukraine a cikin 'yan kwanakin nan. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya sake tabbatar da kudirin shugaba Joe Biden na tallafawa Ukraine muddin ya ɗauki alkawari. A halin da ake ce kuma Amurka ta faɗa a jiya Alhamis cewa tana shirin aika dala biliyan 2 da miliyan 200 na taimakon soja na dogon lokaci zuwa Ukraine da wasu ƙasashen Turai 18 da suke fuskantar barazanar hare-haren Rasha, da kuma wani dala miliyan 675 kai tsaye da gwamnatin Kyiv a wani sabon shiri na sayan kayan yaki da mamayen Moscow. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin kare haƙƙin mul'adama a ƙasar Zambiya sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi alƙawarin soke dokar ɓatanci da suka ce ana amfani da ita don rufe bakin masu sukar shugaba Hakainde Hichilema. Wannan kiran da yana zuwa ne bayan da 'yan sandan Zambiya suka cafke wani shugaba a jam'iyyar adawa a wannan wata a ƙarƙashin dokar zamanin mulkin mallaka, yayin da ya ci zarafin shugaban ƙasar. Ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun ce a cikin shekara da ta gabata 'yan sanda sun kama wasu mutane 12 da laifin ɓata wa shugaban ƙasar suna, wanda za a iya yankewa mutum hukuncin ɗaurin shekaru 3 a gidan yari. A jiya Talata, wata kotun Zambiya ta tuhumi shugaban jam'iyyar adawa ta Patriot for Economic Progress Shin Tembo da kalaman nuna kiyayya, wanda ke ɗauke da hukuncin tarar dalar Amurka 6,000 da ɗaurin shekaru 2 a gidan yari idan aka same shi da aikata laifin. zargin aikata laifin da ya biyo bayan kama Tembo ne a ranar 1 ga watan Satumba bayan da ya kafe kalaman suka ta yanar gizo akan karin farashin man fetur na shugaba Hakainde Hichilema na wata-wata inda ya kwatanta munin lamarin da jinin haila yayin da aka rage yawan tuhumar Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Zambia sun lura cewa kama shi shine na baya-bayan nan da aka yi a ƙarƙashin wata doka mai tsauri ta mulkin mallaka da ke haramta sukar shugaban ƙasa. A ƙarshe, sojojin India da na China sun janye daga ɗaya daga cikin yankunan kan iyakan da ake takaddama a tsaunukan Himalayan, inda suka kwashe sama da shekaru biyu ana takun saƙa. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron India ta fitar da yammacin jiya Alhamis. Sojojin sun fara barin yankin na Gogra Hot Springs a cikin tsanaki da kuma tsari wanda ke samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan kan iyakan. Sanarwar na zama mataki ne na ci gaba wurin warware takaddamar soji da ta faru bayan wata arangama da aka yi a watan Yuni shekarar 2020 a Ladakh da ke yammacin Himalaya inda aka kashe sojojin India 20 da na China guda 4. Tuni dai kasashen guda biyu kowane su ya jibge dakaru kusan 50,000 tare da ƙarin jiragen yaki da bindigogin artillery da tankokin yaki a kan iyakokin Himalaya da ake kira wurare masu tattare da matsaloli a kan iyakar mai tsawon kilomita 3,800 da ba ta da alama. A wurare da dama an ajiye sojojin a kusa da juna. Kwamandojin sojojin India da na China shekara guda da ta gabata suka sanar da cewa a ƙarshe za su janye sojojinsu daga wannan yankin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a yau ne sabon sarkin Ingila Charles na uku ya gabatar da jawabinsa na farko ga al'ummar Birtaniya bayan da ya gaji mahaifiyarsa sarauniya Elizabeth ta biyu wacce ta rasu a ranar Alhamis. Yayin jawabin nasu sarki Charles ya yaba da irin jajircewa da sadaukarwa da mahaifiyarsa ta yi ga al'ummar kasar inda ya sha alwashin bin sahunta wajen ganin ya ciyar da kasar gaba. Ga kaɗan daga cikin jawabin nasa.
As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself. Throughout the remaining time.
Sabon sarkin Ingila Charles na uku kenan yake shan alwashin sadaukar da rayuwarsa tare da bin kundin tsarin mulkin kasar ta Birtaniya a shugabancin da ya fara. To dangane da wannan batu wakilinmu Halima Abdulrauf ta tuntubi tsohuwar kwamishinar noma a jihar Kano Dr. Baraka Sani wacce ta fito daga gidan sarauta inda ta fara da tambayar ta shin wane ne sarki Charles kuma wani irin kalubale ne ke gaban sa?
Kun san kaman ko yanzu za a yi kwatance da halayyar Turawa, musamman Turawan Ingila akan ce da su conservative. Mutane ne wanda ba su cika son canji duk yanda ya zo anyhow ba kaman yanda za mu kwatanta su da watakila Turawan Amurka. To saboda haka sarautarsu ita ma ta ɗauko irin wannan salon. Ba mutane ne wanda suka fiye son su biyayi ba, sun fi son su bi al'ada wadda take da tarihi kuma take da ɗaɗɗiya kuma ta zamana an karɓe ta kuma lokacin mutane sun yarda da ita. Saboda haka shi ma mulkin sarautar su irin wannan ɗabi'ar ya ɗauko kuma sai ya gamu da ta marigaya sarauniyar Ingila wato mahaifiyar wannan sarki wadda take mace ce kuma kusan mata ba su taya son tashin hankali ba ko a mu'amalarsu. Su wannan halayya sai ya zo ya haɗu da sarauta sai kuma ya zo ya haɗu da kuma halinta. So ita mace ce mai son raya sarautar Ingila a yanda ta same ta da kuma kiyayewa duk wani abin da zai saba kundin sarautar Ingila. To kuma shi yanzu yanda nake gani shi sarki Charles shine kusan basarake na farko da ya je makaranta a layin sarautar Ingila. A yayin da ya tafi makarantar nan kuma ya haɗu da mutane daga duniya, ya haɗu da al'adu daban-daban, yayi abokanai, yayi aminai kuma ya cakuɗu da gwamnatoci kala-kala. Saboda haka a nan gurin sun dan bambanta da mahaifiyarsa ta fannin aikata abinda take ganin su ya kamata a su. Mutum ne mai son buɗe ra'ayinsa daidai da yanayin da ya ga jama'a sun fi karkata. Wanda ya wani lokaci wannan halayyar tasa takan ɗan kawo shi da saɓani da gargajiyar sarauta. Kin san kaman yanzu lokacin da gwamnatin Birtaniya ta yanke hukuncin ta kwashe 'yan neman asylum a kai su Rwanda. Kin ga a nan gurin Prince Charles ya nuna gardamarsa akan ganin cewa shi yana ganin ba haka ya fi dacewa da ai ba. Wanda har gidan mulkinsu ya fito ya ce ba zai tsoma bakinsa a harkar gwamnati ba. A matsayin shi na basharaki wannan gai ne a matsayin sa na dan adam mai yanci a matsayin sa na Charles so kin ga irin wannan ra'ayin yana yin su sosai kuma kin ga kaman yana da ra'ayi akan abubuwan da suka shafi harkokin noma yana ga gayan da ya kamata shi dai mutum ne dai mai ra'ayin kansa wanda ba lalle ya yadda ya tangwar gaba daya akan gargajiyar sarauta ba zai iya zame masa kalubale har kafin ya koya saboda na san gargajiyar sarauta Ingila tana da karfi kwarai da gaske yau da gobe kuma za su yi kokarin nuna mishi muhimmancin binta akan saba mata to amma kaman jirgi ne irin zai tashi kisan zai danyi gargada to ina ga kafin ya dauki matsayin sa matsayin shine sarkin Ingila ba shine Prince Charles ba za a iya samun dan tangarda wurin ra'ayoyin sa
to yake ganin yanayin farin jinin sa zai kasance cikin al'umar Ingila
to yanzu dai kinga shekara 70 suna gargashin sarauniyar Ingila kinga in akwai abin da ake kira sabo sun saba to kafin su juya gaba ɗaya farin jinin sa ya zama kamar na mahaifiyarsa ina ganin za su dan jira su ga takon kamun ludayin sa kuma za su jira lokaci ya cire musu rashin ita sarauniya shi ma sannan kuma da yake abu ɗaya da zai iya taimaka masa kuma da yake shi da man kinga ra'ayin sa yana son bin ra'ayin jama'a mafi rinjaye to most likely musamman common people wato talakawa so most likely wannan abin shi ma ya ƙara masa farin jini amma mahaifiyarsa ta bar babban takalmi wanda sai an yi ciko sosai kafafunsa za su cika a gani na
Dr. Baraka Sani kenan a tattauna wata da Halima Abdurrauf to masana a fannin tsaro a Najeriya sun ce kama mallafin jaridar Desert Herald Malam Tukur Mamu ba laifi bane a dokar ƙasa amma akwai alamomin tambaya game da yadda aka kama shi da kuma binciken gidansa da na wasu makusantansa da hukumomin Najeriya ke yi daga Kaduna ga rahoton da Isa Lawal Ikra ya hada mana
Malam Tukur Mamu dai shine ya shiga tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma ƴan bindigan da suka sace fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna a lokacin da aka yi nasarar sako mutane 11 farko sai dai daga baya ya sanar da janyewa ta hanyar barin ƴan uwan waɗanda aka sace da suka dinga tattauna da ƴan bindigan kai tsaye kuma hanyar shi ta zuwa aikin umara a kasar Saudiya ne jami'an tsaro suka tsare shi a Cairo kasar Egypt masana harkokin tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmad Getsa dai na ganin didda binciken Malam Tukur Mamu ba matsala bace amma dai ya zama wajibi a dukkanin ka'idoji da doka
ban kalli kama shi da aka yi a matsayin wani abu ba saboda ai dole kasa ya zama akwai doka akwai tsari wanda dole ake amfani da shi domin samun mafita da gyara akan al'amura na yau da gobe illa dai kawai tunanin mu shine cewar hukumomi su kasance masu adalci kuma masu yin abubuwa bisa ka'ida da tsari da cancanta kuma girmama dokokin kasa da sauran mutunci na dan adam kowane ne ba lallai shi Tukur Mamu kawai ba
to kuma yasa jami'an tsaron Najeriya ba su kama Malam Tukur Mamun da ke Najeriya ba sai bayan ya fita daga kasar Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce wannan ba bakon abu bane a harkar tsaro.
Da akwai sauran mutane da yawa waɗanda kasar su take da tuhuma su akan wani abu amma sai ta yi amfani da wata ƙasa domin ko dai yi musu barazana a wancan kasar ko kuma kama su a wancan kasar ko kuma sanya wancan kasar ta kama su ta mai da su gidansu na asali. To amma anan abin da nake son ka fahimta shine zuwa gidan shi ba laifi bane tunda tuhuma ne in an yi tambayoyi waɗanda suke buƙatar ƙarin bayani yana buƙatar cewar an samu takardar izini na cewar ana zuwa gidan shi ai bincike to wata fuskar kuma wato na kalli maganar kama shi a matsayin fargajiyaji daga su hukumomin tsaro da kuma ita kanta gwamnatin Malam Muhammadu Buhari saboda abun kunyar da ta tafkawa ƴan Najeriya na kasa yanda za ta karɓo su shi Malam Tukur Mamu ya hada da waɗansu da iyalansu da sauran makamantansu aka yi abin da aka yi wanda ban san me aka yi ba har ya zama na an karɓo su amma waɗannan maganar makudan kuɗaɗe da suke yi wani abu ne irin wanda ai ya kamata a ce ita wannan hukuma ta fito ta yi wa mutane bayani dalla dalla na yau kuɗaɗen da ta samu a gidan shi to in babu wannan babu hujja to ita hukumar ta yi laifi
dama dai tun bayan fidda fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna na farko Malam Tukur Mamu yace shi ya tsame hannun shi daga wannan harka saboda irin hadarin da ya hanga
a gaskiya ma da ni saboda zan tsoma baki ba ai duk abin da zaka yi a matsayin ka na dan kasa wanda na farko babu goyon baya daga gwamnati sai ma neman ka da sharri da abubuwan da ba daidai ba wato gaskiya yana da wuyan sha'ani mutum ya sa kan shi a ciki don in ka ci gaba da shiga ciki za a je a maka sharrin da ba za ka iya fita ba ne don yanayin kasan mu kenan kuma abun da daban takaici sosai
Isa Lawal Ikra murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman
Hukumar lafiyar kasar Jamhuriyar Kamaru ta sake daukar aniya na gudanar da alluran rigakafi na cutar gudawa da amai da cutar kenda karo na uku ga yara kanana a kasar Jamhuriyar Kamaru, kasancewar ana ambaliyar ruwan sama a ko ina, domin hakan yana kawo matsaloli na waɗannan cututtukan a fadin kasar. Alluran rigakafin da ya haɗin gwiwa ne da ƙungiyar lafiya ta duniya UMS da kuma UNICEF. Ministan lafiya kasar Kamaru Maluda Malashi ya ce
shugaban kasar Kamaru Musa Fulbiya ya umarci gama neman haɗin gwiwa da ƙungiyoyin lafiya na duniya domin ba wa jarirai alluran rigakafi na samun lafiyarsu mai dorewa, kuma wanda zai iya ba wa jariran inganci a rayuwarsu daga kwana ɗaya zuwa shekaru biyar ba tare da biyan kwasisi ko ba. Shugaban kwamitin kula da alluran rigakafi a kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Bala Mustapha ya yi mana ƙarin haske kan wannan alluran rigakafin da suke yi gida zuwa gida.
Wannan rigakafi ne da muke gabatarwa domin da akwai yara da yawa sha gansu kafa yana kace taitaman cewa wata kila ko gamuwa yayi ko iska ne ko gashi na wata kila ko da ko ma ya gefe shi ke cinye kafafun yaya don kuwa ba haka bane. Wannan kuban din ne ke sa yaro ba ya tafiya, to shi ta yi mun tambaya dukkan al'umma da Allah masu yaya daga kwana ɗaya zuwa shekara biyar su yadda a yi musu wannan rigakafin din.
Wannan rigakafin kyauta ne ko kuma za su biya kuɗi?
Kyauta ne, wasu biya dala ba, kyauta ne wasu biya dala ba.
Wannan kungiya ce ta taimakawa kasa?
Wannan kungiya ne da take taimakawa kasan Kamaru ita na kan abin nan na duniya UNICEF. UNICEF ita taimakawa Kamaru a duk duniya ne, ma ba Kamaru kada ba.
Ga ministan lafiya ya ce shugaba Benin ne mu cewa wannan kungiyar su shigo domin taimakawa al'umma kasa Kamaru, shin wannan abu da kashin gaskiya?
Eh, da kun gashin gaskiya tun da yake ya ga cewa Kamaru da ko dewa ba su da karfin sayan wannan shi daga kafin din, shi sa dole ya ma shugaban kasa aka yarda da wannan cewa su shigo su taimaki yara.
To wannan jama'a da kake kula da su biyan su ake yi ko kuma suna yi ne su ma kyauta?
Eh, su ne kasancewa kam ko a matsalaci ne ba kyauta a shi da kowa na isi fi sabilillahi, to fi sabilillahi yana kuma su bayar da sadaka, shi sa kenan ko su da nan ko ba su yake haka nan haka nan ba da kuɗin abin da ake ba su, shi sa kenan suke zuwa suna taimako mu wani aikin.
Amma ce kasar Kamaru ko kuma wannan kungiyoyin ne suke ba?
Wannan kungiyoyin ne suke ba mu kasar Kamaru, mun su ba mu kasar Kamaru, kasar Kamaru kuma ta rarraba a duka
Dujoyin
su da yake kasan Kamaru duk turar ba mu kowa cewa ga dan nakan nan, to kasan da zaka yi ka taimaki yaran nasu su fito ko aiki.
To yanzu me wani kira zaka yi wa yaran na kasar Kamaru gaba ki dai wajen amsa wannan kira?
Eh, kira da mu yayin Kamaru don Allah dai su yadda ai musu wannan abin nan, su yadda ai musu wannan abin nan. Ai gara an yi rigakafin din da ce bai ba a je kuma ana kashi kudi dai wa likita ba kyau, wannan din ne muke so ba masu wannan din.
Wani godiya za ka yi wa gwamnatin kasar Kamaru da wannan kungiyar ta UNICEF?
Ai, godiya da kasar Kamaru tana kokari dewa ma'arumanta, tana kokari dewa kasar Kamaru gwamnati ba.
To ya kuma hukumar lafiya UNICEF ne?
UNICEF ita ma haka nan, duka su ma suna kula da duwa da nan kula da duniya ne, shi sa kenan tun da yake tuna kula da duk duniya saboda shashin mu na son ta gara da godan shashin gabrutan gara mu taimake su.
Haka zalika shugaban kwamiti na jihar Jigawa Duwala Alhaji Jibrin Hamza shi ma ga yanda ya zama takarar.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yanzu aikin da muke gudanarwa yanzu nan hakan nan na rigakafin polio ne da muka fara na farko, karo na farko wancan watan da ya wuce, yanzu karo na biyu muka da, saboda mun yi lissafi cewa mutane da yawa na nan, yara kafafuwa na nadewa.
Karo na nawa kenan?
Karo na biyu kenan wannan. Mun fara karo na farko, yanzu karo na biyu ne wannan. Da muke so duka ƴan uwa duniya gabaki daya mu dinga karban allurori, tun da yake wannan ba allura bane, na hadiya ne da na digawa shine ake kira da na micijin ciki, na polio, na vitamin da na shi micijin ciki, wannan shi muke yi a yanzu haka, shine karo na biyu da muke yi yanzu hakan nan. ba wani
wace kungiya ce ta dauke nauyin
muna da kungiyoyi da yawa da suke kawo dan guzuri tsoma a ciki da kowa yake samun inda zai fita a ciki da suke taimaka mawa ma kungiyan kula da lafiyan kasan Kamaru
a kaman wata kungiya ce
akwai BBF akwai UNICEF akwai BBF akwai so da kamagwaye duk da suke ciki dai suke taimakawa to haka zalika wato lokacin da yara suka yi dan taimako da ake yi suke ba mu yaran da suke wahalan yin wannan aikin suke ba da dan abin da ake ba su kudin da yi ba wani abin kirki ba
kamar nan kuke da shi yanzu haka
a yanzu haka muna da ma'aikata kowane kungiya tana da ma'aikata 32 da take aiki da su yara 32 da suke aiki
wa ake ba wa dana alo da ka fi
yara masu shekara 5
zuwa
shekara 1 wata 3 to sannan kuma wannan muna neman yara masu wata 3 da ba su da takardun haihuwa duk insha Allah za ta maka yi musu takardun haihuwa
na jira da dai da cikin malaman da suke ba wa yara kana dole da kafi malama Zulaiha Ali ga karin hakkin da ke mana a yayin da nake fantawa da ita
ya me kike yi a yanzu haka
yanzu haka muna shiga anguwa saboda mu bayar da maganin allurar rigakafi
na wani cuta ne
na cutan kamar su kolera su maganin tsutsan ciki hakan nan kamar idan da bai yawo bai tafiya hakan
nan kamar na allura ta na ajin nan kenan na polio ko
na polio shi muke yawo yanzu anguwa gida muna shiga muna bayarwa muna rubuta
to yake gani iyaye suna karban wannan jala da aiki da kike
wani waje ka muka da iyaye na yi amma wani waje ima suke kotsewa ma ba ta so muna yi
minista suke gudu
wai suna gudu kamar da wai ko yana cutawa sai mu ne muke gane da su cewa ba na cutawa ba ne domin saboda taimakon yawo ne ko da abin zai kama shi idan ya sha wani abu ne dan Allah shi Allah ya kare
mai masaba sarki karamin hukumar kare da alaji a bakar jikin mun tattauna da shi kan yadda yake wayarwa al'ummar garin hukumar Karba kai wajen karban abun da ka kai
assalamu alaikum mai masaba
assalamu alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh
mai masaba barka gashi na karamin hukumar ka kuma gashi na ga ana kokari ana yin alori a kafi na yara kara daga kwana ɗaya zuwa shekaru biyar ya wani irin kira kai wa talakawanka
wato dace musu su kawo yara a samu a yi musu wannan alurorin saboda lafiyan jikin yara daga shekara guda zuwa har shekara biyar
to mai masaba gashi na ga yara suna ta fitowa kuma iyaye akwai wani taro da kai ne da su kafin gudanar da wani alura kan
na yi taro da su mun bi gida-gida je mun sanar da al'umma cewa za a zo a yi yara shi vaccination
wannan jikika da yi suna nakasa jarirai kamar da hukumar lafiya ta kasar da huriyar Kamaru ta ba da alkalaman lissafin ta cewa a shekarar 2021 zuwa 2022 da ya yi sama da 300 ne suka nakasa a fannin kasar baki daya musamman ma a bangaren karkara amma gwamnatin kasar da huriyar Kamaru a duba da hukumar lafiya da duniya a sabon shekaru cewa za su ga bayan wannan cutar a kasar ta Kamaru baki daya
To har yanzu dai ga Muhammad Awal Garban da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Club din kusanta Benin Garwa ta jira a kasar Afirka ta Kudu domin buga gasar kofin wuri na gwanaye na tsakanin nahiyar Afirka wanda suke bugawa a cikin gida za su buga wasan nasu ne na farko da kulafin maslama yadda da ke can birnin na Lesotho a kasar Afirka ta Kudu gobe sama goma ga watan tara shekara 2022 na an taka lejan da shi na kasar jamhuriyar kamaru sun ce sun shirya tsaf domin cin maburin su na kwamfalar da za su murza tsakanin su da kasar ta afirka ta kudu sai kula-kula din nahiyar afirka guda bakwai ne da za su fafata a wannan shekara domin ganin kowane ne zai samu to zakara da kuma koma ta bangaren gasar kakar wannan shekara na Champions League wanda kasashen Turai suke bugawa wasan da aka fara club din Paris Saint-Germain sun gwabza kwamjin su ne da club din Juventus ta kasar Italia anda club din PSG ta Faransa ta samu nasara da ci 2 da nema sai kuma ita club din Juventus ta jefa kwallo daya tilo a ragar PSG sai kuma sauran gasar da ake bugawa a nahiyar Turai club din da suke bugawa a yanzu haka akwai club din FC Barcelona wanda ta samu maki uku sai Bayern Munich ita ma maki uku ta da Milan ita kuma bata samu ko maki guda ba haka Victoria Plzen ita ma ko maki ɗaya bata samu ba haka club din Sporting ita ma maki uku ta samu sai club din Tottenham ita ma ta samu maki uku fit da matsayi bata samu ko maki guda ba sai kuma club din Eintracht Frankfurt an ji ta ma ko maki ɗaya bata samu ba club din Dinamo Zagreb ita ma ta samu maki uku club din AC Milan bata samu maki ɗaya tilo sai Red Bull ita ma ta samu maki ɗaya tilo amma club din Chelsea ta kasar Burtaniya ita kuma bata samu ko maki guda ba sai club din Shakhtar an ji ita kuma ta samu maki uku club din Real Madrid ta samu maki uku ita ma haka club din RB Leipzig ita ma ko maki guda bata samu ba sai Celtic Glasgow ita ma ko maki daya bata samu ba club din Manchester City ita ma ta samu maki uku haka zalika club din Dortmund ita ma ta samu maki uku sai club din FC Copenhagen ita ma bata samu ko maki guda ba sai FC Sevilla ita ma bata samu ko maki guda ba zamu gankare ne da club din Benfica an yi kuma ta samu maki uku sai club din Juventus kuma ba su samu ko maki guda ba amma club din Maccabi Haifa kuma ko maki daya ba su samu ba Mahama Awal Dafa muryar Amurka daga kasar Kamaru
yanzu kuma sai labarai a takaice
Shugaban kasar Amurka Joe Biden ya gabatar da wani sako mai karfi a wajen liyafar kwamitin shugabannin jam'iyyar Democrat na kasa wanda aka gudanar a wata anguwar jihar Maryland a jiya Alhamis inda ya bayyana nasarori da gwamnatinsa ta samu tare da cecekar masu biyayya ga tsohon shugaban kasar Donald Trump dabarar da mataimakansa ke ganin za ta ba su nasara don jam'iyyar Democrat ta ci gaba da rike karamin rinjaye a majalisa Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na wuni cewa shi da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a wata ziyarar bazata da suka kai a jiya Alhamis a birnin Kyiv sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da ayyana Russia a matsayin kasar 'yan ta'adda. Dole ne hakikanin shari'a ya dace da ainihin batu na zahiri a kodayaushe kuma gaskiya ne cewa Russia ta zama babban tushen ta'addanci a duniya, in ji Zelensky. Dole ne duniya ta samu alama da babu tantama cewa ba za a gafarta wa ta'addancin Rasha ba. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Zambiya sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi alƙawarin soke dokar ɓatanci da suka ce ana amfani da ita don rufe bakin masu sukar shugaba Hakainde Hichilema. Wannan kiran da yana zuwa ne bayan da 'yan sandan Zambiya suka cafke wani shugaba a jam'iyyar adawa a wannan wata a ƙarƙashin dokar zamanin mulkin mallaka yayin da ya ci zarafin shugaban ƙasar. Kungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun ce a cikin shekara da ta gabata 'yan sanda sun kama wasu mutane 12 da laifin bata wa shugaban kasar suna wanda za a iya yankewa mutum hukuncin ɗaurin shekaru 3 a gidan yari. Sojojin India da China sun janye daga ɗaya daga cikin yankunan kan iyakan da ake takaddama a tsaunukan Himalayan inda suka kwashe sama da shekaru 2 ana takun saka. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar tsaron India ta fitar da yammacin jiya Alhamis, sojojin sun fara barin yankin na Gogra Hot Springs a cikin tsanaki da kuma tsari wanda ke samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan kan iyakan.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya ne jawar Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada manta ko da yaushe muna nan a shafin mu na internet wato akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a rika samun labari da dumudumin su. Kazalika za a iya lekawa shafin mu na internet wato inda za a shiga Twitter, Facebook da Instagram dan sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu kan amadadin Baba Yakub Makirdi ta ni gabatarwa da kuma Daniel Brown sai injinan mu Nick Avanoff ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya.